Mr. Tumanda ta kursu dugo biyar da Laifin Razamani a Bakar Sabo ake tada shi daga babban kursin shari'ar musulunci da ke zamanta a kofar kudu a ƙashin da shari'a Ustaz Ibrahim Sarkiola, inda a yau aka ci gaba da zaman sauran shari'a nan wadda gwamnatin jihar Kano ta shigar tana ƙara Abdul-Jabbar Sheikh Nasir Kabara. Kotun ta sa yau ne domin ba wa shi Abdul-Jabbar damar kawo su lauyoyi, kuma ya gabatar da wasu lauyoyi guda uku da suka haɗar da Umar Muhammad da Umar Faruk da kuma Hassan Umar, inda wanda ke jagorantar su wato Umar Muhammad ya roƙo a gaban kotun kan cewar suna roƙon a ba su kafin shari'a kasancewa su sababbi ne, sannan suna roƙon idan an sa wata ranar a gaba ya zamto cewar masu kara sun gabatar da shaidunsu, kuma idan ta kama ma a ringa zama yau da gobe, ma'ana a dinga sa kwana biyu domin jin waɗannan shaidu. Sai kuma daga bisani ya ƙara roƙo na uku cewar a sanya shi a hannun beli, amma dai wannan roƙo dai guda biyu waɗanda suke gabatar da kara sun bayyana cewar ba su da suka, kuma kotun ta amince. Domin masu kara wanda barista Saida Sa'ad San yake jagoranta sun yi suka akan batun ba da beli, kuma ita kanta kotun ba ta amince da batun ba da belin ba, ta yi watsi da wancan roƙo da shi. Bayan kuma fitowa da kotun, manzanta da ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda suke gabatar da ƙara, Muhammad Lau Yusuf Fari San.
Kotu ta zauna, kuma shi wanda aka yi ƙara ya kawo sabbin lauyoyinsa guda uku wanda za su wakilce shi. To saboda sabbin zuwa ne, sai suka buƙaci a ba su kofi na shari'a abin da ya gabata domin su karanta su ga me ya faru daga kuma yadda za su ɗora a kai. A kotu ta yi umarni a bada wannan kofin shari'a, kuma mu ma ba mu yi suka ba, tunda sabbin zuwa ne suna da dama su yi wannan nazarin domin su zo su wakilce shi. Dan haka nan kuma sun nemi beli, cewa kotu ta bada belinsa, sun bada dalilai wanda mu kuma mun yi raddi, muka ce a ba mu amince a bada belinsa ba, saboda doka ba ta bada damar a bada belin wanda ake tuhuma da irin wannan laifin ba. Kotu kuma ta yi hukuncinta cewa ba za ta bada beli ba, saboda ba a bada dalilai masu kwari ba. Kuma ya sake ba da dalili kwakwala cewa shi kansa wanda ake tuhuma saboda kare lafiyarsa da ransa da kuma su lauyoyi kansa da suke wakiltarsa, bai kamata a ba da belinsa ba, domin an ba da beli zai iya kawo wata husuma a gari saboda bambancin ra'ayi da ake da shi a tsakanin jama'a. To an daga wannan shari'a sai nan da mako biyun Allah ya kai mu. Tunda muke zuwa kotun nan kullun da shaidunmu muke zuwa guda uku, a shirye muke duk zuwan da muke yi, ana cewa bismillah za mu fito da shaidun nan su zo su gabatar da shaida a gaban kotu. Yau ma sun zo, kuma in Allah ya yarda nan da mako biyu da aka daga za mu dawo da su su gabatar da shaida a gaban kotu.
Shi ma lauyan Abdul-Jabbar din Umar Muhammad ya magance kamar haka.
Suna Umar Muhammad, ni ne lauyan da nake tsaya ma wanda ake tuhuma. Mun zo yau mun gabatar da kanmu, kuma mun making all applications wanda kuma kotu ta ɗauki matsayinka, mun ji kuma daɗin matsayin da ta ɗauka, saboda wannan kotu ne mai adalci, ba za ta taɓa yin wani abu saɓanin adalci ba. Ba mu da ja abinda kotu ya yi sai ya yi daidai, domin dama ne na kotu, ba wanda yake sai sa ta dole, kuma ba wanda yake hana.
Kotun dai ta sa ranar 14 ga watan gobe don ci gaba da wannan shari'a. Abubakar Sabo da ka babbar kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu ga ƙarshen shari'a Ustaz Ibrahim Sarkiola.